sashin Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masallaro assalamu alaikum da fata an tashi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litinin 6 ga watan Maris shekarar 2023, ranar da kasar Ghana take bukin samun yancin kai wanda ya cika shekaru 66. To da fatan za a yi buki lafiya. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Ibrahim da kanun labarai.
To baba, shugaban Jamus Olaf Scholz ya ce muddin Chad ta taimaki Rasha da kayan yaki to za ta gane kuranta. Gwamnatin kasar Burkina Faso ta kafa dokar hana fita a yankin arewa da kuma wasu sassa na yankin tsakiyar gabashin kasar. Sannan shugaban Masar Abdul Fattah El-Sisi ya tattauna jiya Lahadi da Prime Minister Iran Muhammad Shia Al-Sudani a birnin Al-Qahira.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji tarihin siyasar jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya.
Jihar Adamawa dai an same ta ne tun a shekarar 1991 a kuma ranar 27 ga watan 8 na shekarar, inda aka ware jihar Adamawa da kuma jihar Taraba a cikin Gongola.
An yi kira ga hukumar zaɓe ta Najeriya ta INEC da ta gyara wasu kurakurai da aka gano a zaɓen shugaban ƙasa kafin gabatar da zaɓen gwamnoni a wannan mako.
Su ma'aikatan INEC da suke tare da mu sun yi kokarin su samu mutanen su wanda za su kira, duk wanda ya kamata su kira su respondin musu wayoyin su a kashe. Ban samu na ka da kuriya na ku.
Kamar kowace safiyar Litinin, yau ma muna tafi da shirin ciki da gaskiya da Sarfila Hashim Gumal zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin a sha kashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Shugaban Jamus Olaf Scholz ya ce muddin China ta tura ma Russia makamai don amfani da su a yakin Ukraine. To sai China ta gane kuranta. Ya ce to amma yana da ƙwarin gwiwar cewa China za ta kauce ma yin hakan. Kalaman na Scholz sun zo ne a wata hira da kafar labarai ta CNN wadda aka yada jiya Lahadi kwanaki biyu bayan ganawarsa da shugaban Amurka Joe Biden a Washington. Kwanan nan jami'an gwamnatin Amurka suka yi gargadi cewa mai yiwuwa China ta yawaita harkokin bayan fage har ta shiga samar da makamai ga Rasha. Gabanin ziyarar tasa, Shop ya kira ga China da ta kauce ma tura kayan yaki ma Rasha. A maimakon haka ta yi amfani da tarihinta wajen matsa ma China lamba ta janye daga Ukraine. Gwamnatin kasar Burkina Faso ta kafa dokar hana fita a yankin arewa da kuma wasu sassan yankin tsakiyar gabashin kasar don a samu natsuwar yaki da masu da'awar jihadi, bisa ga wani bayanin da ke kunshe da a cikin wani kundin hukuma wanda kafar labarai ta AFP ta gani jiya Lahadi. Wannan daddaden tawayen da ake yi a wannan matalauciyar kasa ta yankin Sahel ya yi sanadin mutuwar dubban farar hula, ‘yan sanda da kuma sojoji, sannan ya tilasta mutane sama da miliyan biyu barin muhallansu. Yayin da ake ɗauki ba daɗi da ‘yan ta’adda, an kafa dokar hana fita daga ƙarfe 8 na almuru zuwa ƙarfe 5 na asuba a duk faɗin yankin daga ranar Juma’a 3 ga wata zuwa 31 ga watannin na Maris, bisa ga wani bayani daga sakatare janar na yankin arewa Kulaga Albert Zango. Shugaban Masar Abdul Fattah El-Sisi ya tattauna jiya Lahadi da Prime Minister Iran a birnin Al-Qahira a kokarin da kasashen biyu ke yi na inganta dangantakarsu tare kuma da karfafa wani haɗin gwiwa na yankin tare kuma da kasar Jordan. Prime Minister Iraki Muhammad Shia Al-Sudani ya sauka a birnin na Al-Qahira inda ya samu tarba a filin jirgi daga takwaran aikinsa Mustafa Madbuli. Al-Sudani da Madbuli sun dubi faretin bangirma, sannan wasu rukunonin sojoji kuma suka rera takin kasashen biyu. Sai kuma Prime Minister na Iraki ya gana da El-Sisi a fadar shugaban kasa. Tattaunawarsu ta fara ja'a ne kan haɗin gwiwa wajen harkokin tattalin arziki da tsaro tsakanin kasashen biyu, a cewar mai magana da yawun fadar shugaban kasar Ahmad Falmi.
An jima kadan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. amma yanzu bari mu je ga rahotonmu na musamman na yau akan siyasar Najeriya daga matakin jihohi a daidai lokacin da ake shirin gabatar da zaben gwamnati da na ƴan majalisar jiha. A yau zamu ya da zango ne a jihar Adamawa dake arewa maso gabashin Najeriya. Ga dai wakilinmu Lado Salisu Garba da ƙarin bayani a wannan rahoto.
Kalaka kabar kuka akuri artancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka.
Kalaka kabar kuka akuri
zabe jihar Adamawa. Jihar Adamawa dai an same ta ne tun a shekarar 1991 a kuma ranar 27 ga watan 8 na shekarar inda aka ware jihar Adamawa da kuma jihar Taraba a cikin Gongola. Lamarin da ya sanya aka fara samun gwamnoni masu gudanarwa a jihar. Abubakar Salimin Cika shine gwamna na farko a jihar Adamawa wanda ya fara wa'adin mulkin sa a ranar 2 ga watan Janairu na shekara ta 1992 a ƙarƙashin tutar jam'iyyar NRC wadda ita ce jam'iyya ta farko da ta fara gudanar da mulkin farar hula a jihar Adamawa, inda Abubakar Salimin Cika ya ci gaba da gudanar da mulki har zuwa ranar 9 ga watan Disamba na shekarar 1993, inda aka samu sauyi mulki ya koma hannun soja. Captain Green Gori Abone ne ya karbi mulkin. Captain ya ci gaba da gudanar da nasa mulkin har zuwa ranar 14 ga watan Satumba na shekarar 1994. Haka nan dai aka yi ta tafiya har ko mulkin ya sake komawa hannun farin hula. Manyan jam'iyyu da suke taka rawa a siyasar jihar Adamawa, inda aka fara da jam'iyyar nan ta PDP, sai kuma jam'iyyar nan ta SDP, da kuma jam'iyyar nan ta Labour Party, sai kuma jam'iyyar nan ta APC, wadda yanzu suke ta fafutukar ganin sun kafa gwamnati baya ga gwamnatin PDP ta yanzu. Lamarin da ya sanya muka tattauna da shugabannin jam'iyyu daban-daban da ma wasu ƴan takarkaru na wasu jam'iyyun a cikin wannan shiri. Barisa Eti Shehu shine shugaban jam'iyyar PDP a jihar Adamawa, wadda kuwa jam'iyyarsa ce take mulkar jihar, wadda ne masa tambaya kan cewar anya suna da yakinin cewa za su sake dawowa kan karagan mulki.
Zabe ya karato kuma mun san cewa zabe na kusa, muna shirye kuma za mu shiga zabe. Don haka mun gama shirin mu tsaf da ikon Allah za mu samu nasara daga shugaban kasa har kasa.
Shugaban ruko na jam'iyyar APC na jihar Adamawa Mr. Sama'ila Tadawus shiguwa cewa yayi sun riga sun gama dukan wani shirye-shirye na ganin sun karbi karagan mulki a gurin jam'iyyar ta PDP.
Mun riga mun gama shiri tsaf kuma bisa ga dukan alamun kasan Bahaushe ya ce wai juma'a mai kyau wai daga Laraba ke ganin ta. Bisa ga alamun muna ganin cin zaben nan yana da sauki a wajenmu. Dalili kuwa kasan shugaban kasanmu shi Tinubu ya dauki Shetima a mataimakin sa, kuma dukansu su ne founders na APC kuma grassroots politicians. Dama in za ka yi siyasa in talakawa suna so su fahimci me za su zaba, shine a tambaya baya mai kai. Tunda Allah ya sa waɗannan grassroots politicians sun yi gwamna, sun yi senators, sun kafa mutane, Allah zai ba mu zabe, muna da confidence na cin zabe nan insha Allah.
Su ma wasu ƴan takarkaru na wasu jam'iyyu daban-daban kamar irin ta SDP, jam'iyya mai alamar doki, wadda Dr. Umar Ardo ya zama ɗan takara a tutar wannan jam'iyya ta SDP, wadda ya ce sun kammala dukkanin shirye-shirye na shiga wannan zabe. A halin yanzu ma suna da yakinin cewa su ne za su iya kafa gwamnati saboda nasa dalilai da ya zayyana kamar haka.
Mun zauna da jama'a, mun yi magana da su, mun san damuwansu, mun kuma manufofinmu, muka ɗauko alkawari wa juna yadda za mu haɗu, ba mu goyon ba mu sa mu kuma gwamnati, sannan mu kuma mu biya buƙatunsu wanda ke cin musu tuwo a ƙarya.
Jihar Adamawa jiha ce wadda ke da ababen bude ido na tarihi da ma na zamani, wadda masu yawon bude ido kan zuwa jihar domin kallon waɗannan ababe. Jiha ce wadda ke alfahari da noma da kiwo da kuma karatu, har ma magabata a can baya suka yi wa jihar lakabi ta harshen Fulatanci wato jange ndure dume, wato dai ku yi karatu kuma ku yi noma sannan ku yi kiwo. Al'amarin da ya sanya magabata suka yi makekira allo a mashigar Fadar Lamidan jihar Adamawa aka rubuta wannan kalma a ciki a shataletalen shiga Fadar Lamidan ma dai domin nuna abin alfahari da kuma na tarihi. Ya sanya aka yi alamar ƙwarya da ludayi da kuma wani alamu da nono a ciki, wanda hakan na nuni da cewa gari ne ke da Fulani makiwata na dabbobi wuri daban-daban a jihar. Sannan kuma jiha ce wadda ke da kogin Benue da kuma na Gongola. Al'amarin da ya sanya masu yawon bude ido kan zuwa kallo domin ganin inda wannan kogi na Benue da na Gongola wadda ke tafiya guri guda kuma kowanne da kalarsa a cikin tabki guda ba tare da sun cakudu da juna ba. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin ababen da jihar Adamawa ta kunsa daga lokacin da aka kirkire ta zuwa yanzu. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
To madalla gaida Lado Salisu Garba da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ko ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya.
To baba, shugaban kasar Tunisia ya yi tsar da wariyar launin fata jiya Lahadi, sannan ya nuna yuwar a dau matakin doka kan waɗanda suka aikata hakan kwanaki 10 bayan da yayi shelar shirin fatattakar bakin haure, inda yayi amfani da lafazin da kungiyar haɗin kan Afirka ta ce na cike da tsana da kuma kyamar launin fata. Yayin wani jawabi a ranar 21 ga watan Fabrairu, inda yake gaya ma jami'an tsaro su ta sakeyar bakin haure, shugaba Kai Said ya kira kwararren bakin haure zuwa cikin kasar, wani makirci na kokarin canza yanayin mutanen Tunisia don su dada zama bakaken fata a maimakon Larabawa. Yan sanda sun damke daruruwan bakin haure, masu gidaje kuma sun kokkori daruruwan yan haya, kuma an kokkori wasu daruruwa daga bakin aikin su a cewar kungiyoyin kare haƙƙin dan Adam.
Tumadalla labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla zaben shugaban kasa da ɗan majalisun tarayya da aka kammala a wannan shekarar 2023 ya haɗu da tarihin matsaloli da ke neman gyara su kafin zaben gwamnoni da na 'yan majalisar dokoki na jiha. Yayin da ake shirin gudanar da zaben gwamnonin da na 'yan majalisar a ranar Asabar da ke tafe, ga dai Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ta haɗa mana.
An gudanar da zaben ne a lokacin da al'ummar kasar ke fama da rashin kuɗi saboda tsarin da gwamnatin tarayya ta fito da shi na tabbatar da kaso mai yawa na kuɗin kasar sun koma banki don ba gwamnati damar sa ido kan shiga da fitar kuɗaɗe. Wata matsala ita ce ta rashin man fetur, wanda watakila shi ne ya sanya rashin kai kayan zaɓe a rumfuna cikin lokaci, lamarin da ya sa aka fara zaɓen da latti har ya kai an yi zaɓe da dare, inda a wasu wuraren ma ba a iya kammala zaɓen ba. Malam Sani Yusuf, shugaban matasan unguwar Alika Zaure a cikin birnin Jos, ya ce rashin kai kayan zaɓe a kan lokaci ya sanya yawo wasu jama'a gwiwar tsayawa a rumfar zaɓen, har sai da shugabanni suka yi ta ba jama'a bahasi.
Daga cikin matsalolin da aka fuskanta, ba su kawo kayan zaɓen da wuri ba. Na biyu kuma akwai wasu rumfunan zaɓen ba su ma kawo jami'an tsaro ba har aka yi zaɓen aka gama.
A wasu rumfunan zaben kuwa na'urar da ke tantance masu yin zaben ne ta dinga samun matsala, har ya zame dole waɗansu da dama ba su gudanar da zaben ba. Yusuf Tanko ya ce bayan na'urar ta Bivas ta dakata sun rasa abin yi, don haka dole suka haƙura da zaben.
Su ma'aikatan INEC da suke tare da mu sun yi ƙoƙarin su samu mutanen su wanda za su kira, duk wanda ya kamata su kira su respondin musu wayoyinsu a kashe. Ban samu na kada kuri'a na ba.
Shi ma tsohon ministan matasa da wasanni a Najeriya, Barista Solomon Dalu, wanda ya yi takarar dan majalisar wakilai a zaben na bana, ya ce kamata ya yi hukumar zaɓe ta gyara kurakuran da ta yi don maido da martabarta.
Da duk wannan koke-koke wanda ita hukumar zaɓe tana nema ta yi birgiman hankaka, duk ya yi kama da mutum. Bisa yanda doka ta yi sare cewa kowane sakamako za ka same shi in ka bude zaɓen da na yi takara. Maza ba 24 yanzu haka inda akwai sakamako a bayanai a portal na INEC suna na guda 7-8 babu sauran sakamako. Akwai kuma sakamakon da ita INEC ta ayana sare na sakamakon da yana hannuna wanda ya duba min zaben a wajen ya kawo wanda yana hannuna na samu kuriya 141 wanda yake hannu INEC kuriya 25 to saboda haka irin wannan koke-koke akwai su saboda haka dole ta wanke kanta maza ta tabbatar wa Najeriya cewa a'a da waɗannan masalolin da aka samu za a yi mata rigakafi a cikin zabubbuka masu zuwa amma idan ba su yi wannan ba to zai yi wuya yan Najeriya su amince da sakamakon zabubbukan duka kuma zai kai mu cikin halin kanikai
a halin da ake ciki dai kusan kwanaki 10 da kammala zaben shugaban kasa da na wakilan tarayya shiyar plato ta tsakiya na dakon sakamakon sanata wanda aka samu takaddama tsakanin Dicket Plang na APC da Golkuna Gotom na PDP da dukkan su ke ganin hukumar zabe ba ta yi musu adalci ba Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
a gaida Zainab Babaji da wannan rahoton kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM baya ga haka ko da yaushe za a iya zuwa shafukan mu na sadarwa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanku da shirin ciki da gaskiya da har kullum. Zan bukadin waɗanda aka zallunta. Yaki da almundaha na kare haƙƙin dan adam, bin gadan marayu, haƙoƙin ma'aikatan da ke aiki da waɗanda suke rikaya da sauransu. A yau zamu duba ƙorafin wasu ƴan sandan Najeriya kan kuɗin ƙarin girma na sama da watanni 8 da ba su samu ba har suka yi rikaya. Ku kasance da mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Kuma. Sabon shirin zai duba korafin wasu jami'an ƴan sanda da suka share yawancin shekarunsu suna aiki a Maiduguri jihar Borno musamman ma lokacin da aka sami illar kungiyar Boko Haram kamar wasu takwarorinsu a wasu yankuna ƴan sandan sun ce sun yi aiki na tsawon shekaru 35 inda suka yarda a shekarar 2018 sun tunkar shirin ciki da gaskiya suna masu cewa kudin ƙarin albashi da aka yi musu na tsawon watanni 8 sun makale kuma yanzu sun zama ƴan fansho inda ƙarfin su ya ƙare ga ɗawainiyar gida da yara a makaranta ƴan sandan ɗaya bayan ɗaya sun bayyana halin damuwa da suke ciki da buƙatar babban spetin ƴan sanda Usman Baba Alƙali da duk masu ruwa da tsaki a lamuran ƴan sanda su ka musu dauki
muna tare da wasu ƴan sanda waɗanda suke ritaya waɗanda suke da wani korafi da za su ba mu yanzu Nicholas Dogo ko
Nicholas Dogo ranga da
to duka a shekara ɗaya kuka yi ritaya ne ko akwai waɗanda suka yi ritaya lokuta daban-daban
shekara ɗaya muka ritaya amma akwai ɗaya mu kuma shi ma ya ritaya shi ma yana da same problem na shekara ɗaya shi ma 2016 na shi mu kuma mu ne 2017 gabaki ɗaya ba mu samu ba
to shikenan Nicholas Dogo faɗa mana wani hali kuke ciki faɗa mana menene kake son ka faɗa bayan kun yi ritaya me ya faru
gaskiya lokacin da muna aiki 2017 muka samu promotion on 9 2017 to kaga ni an kara mamma girma akwai allowance na yake biya za a baka kudin allowance naka to har muka zo mun ritaya 2018 har yanzu ba mu samu a riyal zimbabwe yanzu ba mu san ko me yake ya sa muke kawo kukan mu a gaban manyan mu kamar su sule daji naman da musa yana taimako yan sanda yanzu aka ce muka kawo kukan mu yanzu kuma shekara ina jin shekara jar yanzu ko ko hudu har zuwa mu samu a riyal din ba ya sa muke kawo kukan mu a gaban su
wato Nicholas abin da nake so na gano shin yaya abun naku yake ne na yan sanda nawa ya kamata dama a biya ku na wannan bashin kudin
akalla kare din kare albashi na promotion na at least 35 ne na wata 8 ne ba biyan mu ba
amma me ya faru ya sama ba biya ku albashin wata 8 ba
gaskiya ba su sani ba ran kadi ba mun sani ba shi yasa muke kuka yanzu mu ji ko me ba mun sani ya faru ba domin abin da kuma yana cima mutuwa a Korea an biya state da yawa fa state da 30 mana ga lambiya har makwabta mu yobe na an biya su shine to mu a Borno mu ba mu samu ba ya sa muke kuka din
a duk shekarun da kuke aiki a nan Borno da yake waje ne dama wanda an sha fama da matsalolin ƴan ta'adda me zaki tuno da shi abubuwan da kuka yi har kuka aje aiki
Ai ba magana mai gidana. Allah dai ya taimake mu. Da su muka fara muka ta gogromai har Allah ya taimake mu ga aikin nan. Amma ba magana kawai Allah ne dai ya kare mu muka kai aiki lafiya. Amma yawanci wadansu mu duk sun tabi. Mun sha wahala ka. Mun shiga mun fita mun shiga mun fita. Modin kawai Allah ya taimake mu wadansu mu ga sun tabi.
Bayan kai ta daga aiki na san ba mamaki kai ba dan asalin jihar Borno bane amma ka mai da wajin ya zama gidanka kenan ka cigaba da zama wajin.
Haka ne to sha ne zaman ne ni dan Kaduna ne aiki ne ya kawo na tun 1984 aka kawo na nan bai Maiduguri. Abinda mai shi ya sa ka da mu dan kafu ne mun gama aiki to yara suna makaranta sai mun dan samu zama don sun gama sai mu dubi kayan mu koma inda muka fito.
Ai ka riga ka zama Kanuri kai ma tun da 1984 kake ruwa
1984 February aka kawo na Maiduguri shekara na goma muna operation da sojoji a bakin Chadi kafe
kuna yaki da yan ta'addan Boko Haram
duka aka
eh wai ne ka zabi zai yi magana kuma
okay gaji dan gaji
assalamu alaikum ran kai da sa
wa alaikum assalam yawa to zaka gabatar mana sunanka da kuma shekarar da kai ritaya
to ranke da amma dan sanda yana so ma da number fa
to ba ku mai munaji
ne AP number 117093 ASP Usman Zana retired
yawa ASP Usman Zana kai mutumin Borno ne da alama
ne mutumin Borno ne
to ASP Usman Zana faɗa mana yaushe kai retire daga aiki
na retire 1 November 2018
kai ma wannan matsala da Nicola zai faɗa irin ta take damun ka
duk iri ɗaya ne.
Kuyi mana bayanin kai ya abun ya shafe ka me yasa
ne tun da aka yi promotion na 0306 2016
ina ji
zuwa ASP2
ina ji sai me ya faru
yawa har na zo na yi confirm na ɗora anini biyu har lokacin retire nawa ya zo 1 November 2018 na retire ba biya mu wannan arrears ba
to
har muka soka har yanzu.
Sun zanna shi wannan kai wata nawa kenan kake bin bashin wannan ƙarin girman da ba a biya ba?
Yanzu na fari da wata takwas na anini biyu kuma wata biyar kaga ya kama wata 13.
Gaba ɗaya kuɗin da ya dace a baka ƙarin kowane wata nawa ne?
To zai kai 35,440 ka san su suka san lissafi mai sa aiki a MSS.
Shin kun tambaya me dalilin da ya sa ba a ƙara mu ba a biya ku wannan kuɗin ba?
An biya wayansu jihohi kaman 27-9 amma da suka zo an biya Borno ɗin amma kaɗai ne aka biya aka ce ai kuɗi babu shi ne suka dakatar.
Salamu alaikum ran ka dare. Ni Abba Gana Modu AP number 1094-23. Na shika Nigerian Police a 1st June 1983. Na yi retire a 31st May 2018. A cikin waɗannan shekarun da yi promotion da ana yi mana mun zo mun sa abu ya taimaka mun samu ASP a 9 May 2017 shi ne ranke da kamar yadda wannan ya yi maka bayani akan hakokinmu akwai abun da ana biya bayan promotion wanda aka biya waɗansu state ɗin a Nigeria ba mu san ko nawa suka saura ba amma yobin da ba a wurin ma nan ma an biya amma Borno mu ba mu samu ba kamar yadda wannan ya yi maka bayani da farkon fali shi ya sa muka kawo kukanmu wannan ya samu hanya da har daman magana da kai muna roko mai girma dai aikinmu da yake mu yanzu mun koma mun zaman kamar abun tausayi haka mun riga mun bar yaki kuma ga yara wajenmu don zai iya yi da hanya ba mu san me yake tafiya ba wadanne za ka ji ba akwai kudi wani za ka ji ba kudi inda hanya dai muna roko mai girma ya duba mu da ido rahama kamar yadda waɗansu tayin da suka samu mu ma muna mika kukanmu tashi ya taimaka mana mu samu shi a Borno mu dan biya waɗansu kudi makarantar yaranmu.
Jin wannan korafi yasa filin ciki da gaskiya tuntuɓar ɗaya daga cikin masu ruwa da tsaki kan wannan batu shugaban kwamitin 'yan sanda na majalisar dattawan Najeriya sanata Hallar Dauda Jika wanda ya sha alwashin duwo batun da zarar majalisa ta koma aiki bayan zaɓe.
Makonni kaɗan da suka wuce idan baka manta ba mun yi zama na musamman abin da ake kira public hearing wato zama da ake a majalisa na aji tattaunawa ko a ji ra'ayoyin masu hannu da shuni ko masu critical stakeholders akan harkan yan sanda da harkan tsaro a cikin Najeriya wanda sun zo kowa ya bada gudumawa ya bada ba'asin bakin shi da shawarwari kan ita garan bawul da muke so mu yi dokan da ta kawo dokan da take kula da harkokin fansho na yan sanda da suka rasa da suke aiki ko suka bar aiki da wanda suka rasa rayuwarsu wanda an yi muhawara an tattauna a matsayin mu na yan majalisa mun dauki wannan koke-koken kuma in Allah ya yarda za mu koma mu yi aiki a matakin committee sannan kuma mu kai shi ƙwaryan majalisar dattawa a sake yin muhawara akai kafin a dauki matsaya a majalisance wanda shine a yanzu matakin da muke wannan harkokin zababbukan nan su ne suka dan dakatar da mu tunda ka san ni ma ina takara Jihar Bauchi kuma majalisar ma an kulle ta bayan Allah ya yarda ana gama zaben gwamna zamu bazama zamu koma mu ci gaba da wannan ayyukan in Allah ya yarda ina kira da su su kara hakuri kadan aski yazo gaban gushi yafi zafi amma in Allah ya yarda nan da kwanaki kadan kafin in gama wannan kujera in bar wannan kujera na majalisar dattawa kuma na committee dake kula da harkokin jin dadin yan sanda in Allah ya yarda wannan dokar za ta zama tarihi kuma zamu tabbata shugaban kasa Muhammadu Buhari kafin ya bar kujerar shi ya sa hannu akan wannan doka
wato sanata Aliyu Zike ana ganin ko da yake ka ce insha Allah kamar lokaci ne ya gama makurewa gabata
lokaci bai kure ba saboda aikin majalisa sai watan June 13 za mu gama kujerar majalisa kaga ko akwai watanni guda uku da suka rige a gaba
Sauraro za mu ci gaba da sa ido don ganin waɗannan mazaje da suka bauta wa Najeriya tun suna da ƙarfin su sun samu haƙƙinsu. Haka kuma za mu ci gaba da bibiyar batun nasu har zuwa sabuwar gwamnatin Najeriya mai zuwa idan mai duka ya ba mu dama. Yanzu a madadin Nasiru Adamele Kaya daga nan birnin Washington DC mai sarfi da Hashim Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
Kuma da Allah a gaida Sarfilo da jama'ar sa da wannan ne kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai a takaice
to a takaicen kasar Pakistan za ta dau bakuncin zaman tattaunawa na kwanaki biyu da Amurka daga yau din nan Litini dan su duba yadda za su hada kai wajen dakile abinda ma'aikatar harkokin wajen Pakistan ta kira barazanar bai daya ta ta'addanci wadda kasashen biyu ke fuskanta Christopher Landberg, mukaddashin coordinator yaki da ta'addanci na ma'aikatar harkokin wajen Amurka, zai jagoranci tawagar cibiyoyin Amurka wajen tattaunawar a cewar ma'aikatar jiya Lahadi. Tattaunawar ta kwanaki biyu za ta samar da dama ga bangarorin biyu ta yadda za su musanya ra'ayi da darussan da suka koya da kuma amfani da tsarin da ya dace wajen yaki da ta'addanci a cewar takardar bayanin. Shugaban kasar Tunisia ya yi tir da wariyar raunin fata jiya Lahadi sannan ya nuna yiwuwar a dau matakin doka kan waɗanda suka aikata hakan kwanaki goma bayan da ya yi shelar shirin fatattakar bakin haure inda ya yi amfani da lafazin da kungiyar haɗin kan Afirka ta ce na cike da tsana da kuma kyamar launin fata Shugaban Jamus Olaf Scholz ya ce muddin China ta tura marasha makaman yaƙi don amfani da su a Ukraine. To China za ta ga sakamako. Ya ce to amma yana da ƙwarin gwiwar cewa China za ta kauce wa yin hakan. Kalaman na Scholz sun zo ne a wata hira da kafar labarai ta CNN wadda aka yada jiya Lahadi kwanaki biyu bayan ganawarsa da shugaban Amurka Joe Biden a birnin Washington DC. Gwamnatin kasar Burkina
Faso duka kuma da wannan muka zo da shi shirin mu na karshe sai kuma cewa da hatsi za ku ji mu dauke da wani sabon shiri amma kafin mu yi sallama da ku bari mu mika sakon taya murna ga al'ummar kasar Ghana na cika shekaru 66 da samun yancin kai wanda yake faruwa a ranar 6 ga watan Maris to muna cewa al'umman Ghana a yi ko da wannan ranar yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya na gabatar da shirin da kuma Dadi Balawe wanda ya shirya kuma hada ya bada umarni da ma injiniyanmu na wannan safiyar Mr. Kal Baba Yako makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Allah ba mu alkhairin nan nasa. Wassalamu.